Nakasa.
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 Bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Shugabannin masu bukata ta musamman sun gudanar da taron bitar matsalolin na kasassu a Najeriya.
Mun samu rahotanni da dama a wannan zaman, waɗansu iyaye idan suna da yaya ma kaman guda biyu ko guda uku, idan akwai mai bukata na musamman sai su tashintar da shi, su banzantar da shi.
Za kuma a ji ci gaban bayanai daga jajirtacciyar matar nan ta jihar Maradi, wacce sunanta ya tsallaka kasashen waje saboda daukar sana'a da muhimmanci.
Ta dalilin wanga aiki na je Mali, muka yi shaje da mu da su suka mana tancir, mu kuma muka koya musu cosmetic, muka musu man shahi da man gashi da shampoo da dunilan da vaseline, su kuma suka mana rinsi.
Kungiyar na kasassun arewacin Najeriya ta gudanar da taro a Abuja domin tantauna matsalolin da ke addabar ƴaƴanta da nufin duba ta inda za a bullowa lamarin. Kungiyar, wacce a baya ake yi wa kallon mai fafutuka domin na kasassun arewacin Najeriya kadai, ta aiwatar da gyare-gyaren takardu don faɗaɗa ayyukanta zuwa sassan ƙasar baki ɗaya, a wani matakin ƙara haɗin kan masu buƙata ta musamman, kamar yadda shugaban kungiyar Yarima Suleiman Ibrahim ya shaidawa wakiliyar muryar Amurka Hawa Umar.
Ita kungiyar ma mai suna Northern Nigeria Disability Forum NNDF, mun canja mata suna zuwa Society for People with Disability Forum. Dalilin da yasa muka canja mata suna, saboda mun duba matsalar ne tun daga ƙasa, ma'ana tun daga al'umman da muka fito, tun daga gida. Mun duba cewa shi kungiya na arewacin Najeriya kamar kungiya ce wadda ta zama na wani bangare daban, so wanda suka fito daga wani su bangarorin sai suna ga kamar mun ajiye su a gefe. To sai muka yi kokarin muka gyara sunanmu daga Northern Nigeria Disability Forum zuwa Society for People with Disability Forum. Kuma tuni mun samu shaida na amincewa na gwamnatin tarayya, ma'ana na CAC kenan. A cikin wannan taron da muka yi, kowa ya yarda da wannan sunan, kuma mun kaddamar da ita wannan kungiya da wannan suna Society for People with Disability Forum.
Menene ma matsalolin masu bukata ta musamman?
Matsalolin masu bukata na musamman tun farko ya faru ne bisa sakamakon sakacci da kuma rashin kulawa wanda waɗansu iyaye suka nuna ma ƴaƴansu masu bukata na musamman. Domin mun samu rahotanni da dama a wannan zaman, waɗansu iyaye suna, idan suna da ƴaƴa ma kaman guda biyu ko guda uku, idan akwai mai bukata na musamman sai su tashintar da shi, su banzantar da shi. Wannan shine makasudin haifar da duk halin da masu bukata na musamman suke ciki. Ko da yake ba wai duka iyaye bane suka zama hakan, amma dai waɗanda ake ganin su akan titi suke wannan barace-barace, suke cikin wannan yanayin mara daɗi, suka iya haifar da wasu abubuwa, to wannan su muka fi dubawa, kuma su ne suka fi tsintar kansu a cikin wannan yanayi, ko so shi yasa muka tabbatar da iyaye ne suka jawo hakan. Matsala na biyu shine al'umman da su masu bukata na musamman suka fito daga cikinsu, al'ummar anguwa, al'umman wannan yanki. Da idan yayin da iyaye suka gagara kulawa da ƴaƴansu, al'umman anguwa sai su ce a'a ba haka ya kamata a yi ba. Amma a iya bincikenmu sai al'umma, muka tabbatar da cewa al'umman anguwa suna kafa hujja cewa to mu wanda suka haife shi ma ba su iya rike shi ba, ko kuma wanda suka haife ta ba su iya rike ta ba, to yaya mu kuwa za mu rike ta? Wannan ya mun samu rahotanni da yawa, shi yasa al'umman anguwa suka banatar da abin. Laifin su malamai a nan shine me yasa ba sa wa'azi yayin da suka samu wannan matsala ta fara tasowa? Ba a wa'azi a ce a'a ai haƙƙin iyaye ne kaza, haƙƙin al'umma ne kaza, haƙƙin gwamnati kaza ne, amma sai kaga malaman addini sai su kau da kai a cikin wannan yanayin. Kuma kowa ya san yadda addini take, yake da matuƙar tasiri a cikin al'umma.
To a makon jiya, shirin na ƙasa ya samu bakuncin Fatima Mali, da aka fi sani da sunan Cima Mali, wata jajirtacciyar mata da ke ayyukan bada horon sana'o'in hannu a jihar Maradi. wannan mata wacce a shirin da ya gabata ta yi wa Mansur Sani takaitaccen tarihin rayuwarta ta ce tuta idan ana maganar bada horon ayyukan hannu ba wai a jamhuriyar Niger kawai ba hatta kasashe makwabta
na kware akan dinkin tela sake-sake na hannu da mashinoni daban-daban dinkin daruruwa kama daga zuwa na goyo ko huliwa an ga da ake yi manya bangaren artisana muna yin ake ce mishi haraka ko na kayan kwalliya dai na daki da sauransu da takalmi da sarka wanga da ake yi muna jikuna wa'annan madalla da haraka cosmetic aikin mai shahi an ce cosmetic ya kunshi haraka parfumery mai katara haraka da komi dai wa'annan wasu haraka maganin ciwon jiki da sauransu wannan dai nan wajen muka yi kwarewa alhamdulillah tunda mun samu horon su ma a waje ba a nan ba muka samu horon wannan
kasa da wata kasa kika ji ta dalilin wannan aiki
ta dalilin wanga aiki na je Mali mun je nan gawo ma muka yi shaji da mu da su suka mana tantir mu kuma muka koya musu cosmetic muka musu man shahi da man gashi da shampoo da dumilan da vaseline su kuma suka mana rini nan gawo lome kuma su kuma su kadai ne ba mu musu komai ba su ne suka mana formation on hayo je dai an cosmetic ne muka yi lome birkina kuma artisana ne muka yi harkar wannan tisaji na gargajiya shine muka samu nan birkina
kuma mali a rayuwa ko na dan adam yana nashi kalubale ne ke iya tunawa wanda ya ci miki rai daga wannan lokaci zuwa yanzu wanda kike ganin kamar shi ya kawo tangarda kayan kitin wannan nasarori
malam Mansur duk jajirtattun rayuwa tana tare da kalubale amma ba a maida su wata matsala sai a maida su a inda aka gansu a bar sanan kawai a wuce wurin a samu guri gaba
masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Cima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani da Hawa Umar da producer Julie Lesus Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokai na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya I'm not afraid of the dark.